titles and dirty bellies left. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis, wato biyu ga watan Nuwamban shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa jami'an tsaron Niger karkashin runduna ta musamman da ke aiki da wato yaki da ayyukan ta'addanci akan iyakokin Niger da Algeria sun kama wasu gungu hudu na 'yan ta'adda da ke aikata manyan laifuka a yankin. Kana hukumar hana fasakwauri a Najeriya ta ce ta kama Ayaba da aka fito daga kasar Ghana ana kokarin tsallakawa da ita zuwa jamhuriyar Niger ta yankin Sokoto. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma za mu kawo muku rahoto ta musamman akan yadda wasu jami'an tsaron Najeriya ke amfani da ikon da dokar kasa ta basu akan hanya suna cin zarafin matafiya. Akwai kuma labaran wasanni da Abdulwahab Muhammad zai gabatar, amma yanzu ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sojojin kasa na Isra'ila sun tunkari birnin Gaza a yau Alhamis a daidai lokacin da ake ci gaba da kokarin ban hanyoyin diplomasiya wajen cin matsagaita wuta a fadan yankin, yayin da kuma ake fuskantar mummunar matsalar jinkai a fadin wato a yankin Falastinu. A jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci a tsagaita wutar jinkai a fadan da ake yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Tsagaita a fadan na nufin a ba fursunonin yaki lokaci su fita daga yankin, a cewar shi. Mayakan Hamas sun yi garkuwa da mutane sama da 240 a lokacin da suka kai hari kan Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya yi sanadin kisan mutane 1,400. Isra'ila ta ayyana yaki akan Hamas bayan harin, ta kuma kai hare-hareyin bama-bamai a Gaza, lamarin da ya yi sanadin mutuwar dubban Falastinawa. Ma'aikatar lafiya ta Falastinu da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin waɗanda suka mutu ya zarta 9,000. Ƙasashen Turkiya da Iran sun yi kira da a gudanar da taron yankin da nufin daƙile yaduwar yakin Isra'ila da Hamas. Ministan harkokin wajen Turkiya Hakan Fidan ya gana da takwaran aikinsa na Iran Hussein Amir Abdullahian kwana ɗaya bayan da babban jami'in diplomasiyyar na Iran ya gana da shugabannin Hamas a ƙasar Qatar. Iran ta yi gargaɗin cewa ƙungiyoyin mayakan da take marawa baya a yankin za su iya kaiwa Isra'ila hari saboda yakin da take yi da Hamas. Fidan ya ce Turkiya na ƙoƙarin ganin an tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba, saboda hasashen bazuwar wannan rikicin ba tare da samar da hanyar warware shi ba abu ne mai wahala ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai je gabas ta tsakiya cikin wannan makon a daidai lokacin da Isra'ila ke zafafa kai har-haren ramuwar gayya kan yankunan da ke ƙarƙashin ikon Hamas a Gaza, a yayin wani taron manema labarai a jiya Laraba. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya sanar da cewa sakataren Blinken zai je Isra'ila da Jordan gobe Juma'a, kuma zai gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu da sauran shugabannin gwamnatin Isra'ila don samun ƙarin bayani kan ƙudurorinsu na soja. Mela ya ƙara da cewa Blinken zai tattauna da Isra'ila akan buƙatar ɗaukar matakan da suka dace don rage ko kawar da kisan farar hula. A ƙasar Jordan kuma, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce sakatare Blinken zai jaddada ƙudurin da ke tsakanin Amurka da Jordan na taimakawa wajen kai ƙarin agajin jinkai na ceton rai ga farar hula da ke Gaza. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta yanke shawarar rufe ofisoshin jakadancinta a aƙalla wurare hudu a duniya, wani gagarumin sauyin diflomasiyya da wasu masu lura da lamarin yau da kullum ke cewa ta yi hakan na nufin wato na nuni da ƙalubalen tattalin arziki mai tsanani. A cewar wasu jerin rahotannin kafafen yaɗa labarai da suka fara bayyana a makon da ya gabata, Korea ta Arewa za ta rufe ofishin jakadancin ta a Uganda, Angola da Spain da kuma karamin ofishin jakadancin ta dake Hong Kong. Kafofin yada labaran kasar Korea ta Arewa basu fito fili san bayyana dalilan rufe ofisoshin ba. Koda yake jaridar The Independent ta Uganda ta ambaci wani jakadan Korea ta Arewa yana cewa Pyongyang tana rage yawan ofisoshin jakadancin ta a Afirka don ƙara inganta hukumominta da ke ƙetare.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma da labarin mu bude taskar rahotannin mu daga jamhuriyar Niger. Jama'an tsaron Niger karkashin rundunar ta musamman dake yaki da ayyukan ta'addanci akan iyakokin kasashen Niger da Algeria sun kama wasu gungu hudu na 'yan ta'adda dake aikata muggan laifuka da suka hada da kai hare-hare a wuraren haƙar ma'adinai da satar dukiyoyin jama'a da tare hanya. Manyan bindigogi kiran AK-47 da yawa ne aka karba a hannunsu da harsashai masu dimbin yawa da motoci da babura. Runduna ta musamman tana iya bakin kokarinta wajen gano mabuyar sauran masu aikata irin waɗannan laifuka a duk inda suke a fadin jamhuriyar Niger. Wakilin Muhammad Mahmud na dauke da karin bayani.
Dawo da zaman lafiya a yankunan da ake fama da matsalar tsaro a Niger shine babban burin da gwamnatin mulkin sojan tassa a gaba. A yayin wani sumame da jami'an tsaro masu yaki da ta da kayar baya suka kai a maboyar 'yan ta'adda a yankin Arlit dake iyaka da kasar Algeria. Gamayyar jami'an tsaron su yi nasarar kama su gungu hudu na 'yan bandiga da suke aikata manyan laifuka. Irin su kai hare-hare a wuraren haƙo ma'adinai musamman wuraren zinare da tare-taren hayoyi da dai sauransu. Manyan bindigogi masu yawa ne dai da motoci da harsashe aka karba a hannunsu. Tasu'i Ibrahim, shugaban rundunar jami'an tsaron 'yan sanda na yankin Arlit.
Na 'yan bindiga da suka haddabu mutane cikin yance duka region gaba daya, kun san group ne ke gare su. Mun kama group ya kai hudu kuma suna argame cikin gidan kasu da wasu ma yamai aka kai su. Cikin awanda muka kama din nan da falon da suke aiki da shi suna son su yi ta'addancin su har su kare ba tare da an same su ba. Amma kamar yadda muka sani kwana dubu na barawo kwana guda na mai abu.
Masu fafutuka na ganin wannan al'amarin a matsayin wani babban ci gaba a yaki da ta'addanci a Niger, amma suka ce wajibi ne hukumomi su tashi tsaye wajen karfafa matakan yaki da 'yan ta'adda domin kawo karshen ta'addanci. Emir Isuf, shugaban kungiyar 'yan wasan da ya reshen jihar Agadez.
Wannan ci gaba da ake samu bisa kan fannin tsaro mu mun shi dadin shi, muna nema ga su ikon mu da su yi kokari a wannan lokaci da muke ciki su samu su yaki 'yan ta'adda yadda ya kamata. In son samu nema ya kasance duk 'yan ta'adda da ke addaba al'umma ya kasance an ida da su. Mu al'umma duk goyon bayan da ya kamata mu kawo insha Allah mun kawo shi. Kenan su kama su jajirce su ga lalle abin da ya shafi ta'addanci da wadanga abin da ake cewa terrorism mu ga an ida da shi a cikin wadanga kasashen namu.
Masana na ganin dole sai jami'an tsaro sun sake salon yakar 'yan ta'addan inda suna son kawo karshen 'yan bindiga a kasar. Alkasim Mato, masanin harkokin tsaro ne a Niger.
Yaki da 'yan ta'adda ba yaki na da bane wanda ake ce magyar classic turanci ba shi bane, wani salon yaki ne daban a cikin tahiya da 'yan ta'adda. Ake cewa il faut être toujours sur la défensive, kenan kullum kai busa tahiyan yaki kake, ba zama ba kake wai ka sare gida, a'a kullum kai zaman busa yaki kake, zaman tahiya yaki kake. In ana son a yaki shi 'yan ta'adda sai wannan salo za a yi, shine salon da za a same su.
Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Hukumar hana fasaukauri a Najeriya ta kwace ayaba katon fiye da katon 1,800 da aka fito da su daga kasar Ghana ana kokarin tsallakawa da ita zuwa jamhuriyar Niger a yankin Sokoto. Wannan lamari dai ya faru ne yayin da iyakokin Najeriya da Niger suka kasance rufe tun ranar 30 ga watan Yuli na wannan shekarar. To ko me wannan yunkurin tsallaka da tsallaka iyakar ke nufi? Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani a wannan rahoto da aiko mana.
Samun bayanan sirri da hukumar hana fasaukauri ta yi cewa ana kokarin tsallakawa da ayabar zuwa jamhuriyar Niger bayan an shigo da ita Najeriya daga kasar Ghana, yasa jami'an ta suka yi da ramikiya suka kama ta a Sokoto. lamarin dai a cewar kakakin ofishin hukumar ta custom mai kula da jihohin Sokoto da Zamfara mataimakin superintendent na custom Abdullahi Abubakar ba wai saboda ayar bar an haramta shigowa ko kuma fita da ita bane sai dai saboda yiwa dokar rufe iyakar Najeriya da Jamhuriyar Niger karan tsaye
ba za a ce akwai wanda bai san rufe border ba illa dai ka san shi fatauci ko smuggling zan ce irin na wayannan kayan mutane ba sa hankura da bin doka tunanin shine ai yanzu an rufe din smuggling din su mun fita da su za a ci riba
so ai cewa kenan rashin bin doka ne kuma rashin hankurin su masu wannan sana'ar ne
eh rashin hankuri ne gaskiya ba wai a babin cewa dan ba su san da an rufe ba saboda ita ai ba wai ta biyo ta approve route ta asalin hanyar da gwamnati ta bada damar ta biyo ba dan ai ba ta Najeriya bace ai ba ta Ghana ce
mi ai yawan adadin abin da aka kama
eh ai bar ta kai kwali 1,824
dama tun bayan rufe iyakokin kasashen biyu saboda takunkumin da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ta kakabawa jamhuriyar Niger saboda juyin mulkin da soja suka yi masu shige da fice tsakanin kasashen biyu suna hulɗayar cinikayya kan yin amfani da hanyoyin daji suna gudanar da harkokin su
sunana Alhaji Aliyu Morocco Illela kamar masu son hisabu da masu son tashi daga Najeriya su shiga Niger kaga tun da an ce an rufe border kaga bai yiwa ka bi saman titi sai dai ka raba kasa ka shiga Niger
kamar har yanzu kuna samun mutane da kai tuwa da Niger su zo su yi sayayya su koma ko kuma ku kuje can ku su wani abu ku dawo
lalle haka ne har yanzu haka ake ciki
iya sunanka
Zayan
daga ina
daga Kwanni
to na gane ka a cikin Illela kuma an ce an rufe border ya aka yanka shigo
a daji muka kewayewa
to me kuka zuwa yi anan Illela din
to muna zuwa na sayayya
hakan baya da sanasaba da dalilin da yasa har manyan fataki ke amfani da waɗannan kananan hanyoyi na daji suna fasa kwauri abinda hukumar hana fasa kwaurin ke gani babban kalubale ga aikin ta
idan ma wannan shi kalubale duk duniya ne yayi shi aiki da duk abin da aka ce doka ce wannan dole sai an samu wanda za su karya su dama duk masu kokarin su guje biyan haraji da kokarin su shigo abin da ya hana da gwamnati ta hana zaka ga suna ta kawo suna ta kokarin kauce ma doka su shigo da kaya
tunda dai ayyabar da hukumar ta kwace ta yi gwanjanta ga jama'a sai dai wasu mutane na ganin cewa idan za a iya kama wannan ayyabar ba za a rasa wasu kaya da kan iya tsallaka iyakokin Najeriya da makautanta ba tare da an samu nasarar kama su ba don haka akwai buƙatar ƙara dokar matakai domin ƙara tabbatar da kula da iyakokin Najeriya Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Zainab Babaji da rahoto na musamman
kundin tsarin mulkin Najeriya ya baiwa jami'an tsaro hurumin sanya shinge akan hanya idan ya kama da nufin tsaron lafiyar al'umma da dukiyoyin su jami'an tsaro musamman na 'yan sanda sau da dama sukan sanya shinge akan tituna don binciken ababen hawa da sauran mutane musamman ma don bankado masu laifi ko hana su walwala Shingen na 'yan sanda na kuma baiwa matafiya kwanciyar hankali yayin da suke kan hanya musamman a wuraren da ke da hatsarin haduwa da bata gari Jihar Benue da ke tsakiyar Najeriya na daga cikin jihohin da ta hada kudancin Najeriya da jihohin arewa maso gabashin kasar da ake safarar dimbin kayan abinci da sauran kayayyakin rayuwa wanda ya sanya hanyar ke cinkushewa da ababen hawa da miliyoyin mutane da ke fatauci kowace rana Lamari kenan da ya sanya hanyar ta zame mai hatsari saboda yawaitan ayyukan barayi da sauran masu aikata laifi Dalili kenan da shingayen 'yan sanda suka yi yawa akan hanyar wanda ya sanya wasu lokacin ake samun sabani tsakanin direbobin motoci da jami'an tsaro da ke kan hanyar Malam Muhammad Sani direba ne da ke bin hanyar daga Ukari jihar Taraba zuwa Benue yace shingayen da ke kan hanya sun yi yawa
Direbobi a Najeriya dai ko da mutum zama laborori ne ko kaman bayi ma ko har da nake ce bayin da muka zama to ga mai muna shan litan mai naira 1,400 an kwashi police an tara mana kan hanya mun zo mun samu police mun ba ka naira 200 sai kuma da naira 1000 ka ce ku ya hakuri ran kare ne ba ku da naira 1000 nan kuna da yawa kan hanya kuna surutu da wannan police wancan police na jiran ki akan hanya kuna kallon shi na kallon ki haka naki ba shi naira 1000 wancan ma shi yana jira idan kin zo tare haka kika ba shi 1000 sai ta miki 1500 ga soje ya ta miki 3000 wahalan da muke sha Benway ko da Cross River saboda wallahi kuna iya kashiwa daga Karaba kaman mu je mu fita kaman Inugu wallahi muna kashi kudin da yana kai 150 170 a police kawai wallahi magana ce ga sun zama kiran kuwa mun ta tada da kamar yan sanda dan sanda ya tsaya gefe akan hanya ya cire mana ita ce akan hanya ya tsaya idan an wanda yazo driver ya ji dadi yanda ka mishi aiki yana iya maka ya sanin ce da abin da kake tsammani amma lokacin da kan musu gudanar da lalle ga abin da kake so abin da ya kawo sabanin ta karmu kenan
a farkon wannan mako ne direbobi suka samu sabani da jami'an yan sanda akan hanyar Benue zuwa Taraba lamarin da ya kai aka rufe hanya na awanni da dama wanda ya sanya matafiya cikin halin ni'a su shugaban kungiyar direbobin manyan motoci na karamar hukumar Wukari a jihar Taraba Umaru Abdullahi yace lamarin ya kai har anyi ma mamban sa guda duka
direbobi na masu bin hanya suka kira ni a waya suka ce sun zo nan sun shiga jihar Benue wata gari dake suna Jota wanda take karkashin Okulukan government wani dan sanda sai jefa musu itace suka tsaya sai suka dau abun goro ne da yi su ka bashi sai ya ce kudin sa naira 500 ne sai suka ce su ba haraji bane ba su iya ba da 500 ba daga kan 500 nan sisi ba su kara ba ya ja sanda da su tafi sai yaro da sai mai da sanda mota sai ta hau kai ya ambata masa gaban mota direba sai faka mota yace sai an biya shi daga nan police kawai sai ya dauko sanda sai ringa rake sa da duka yaran gari aka zo aka hadu aka ma direban nan duka aka yayyaga mishi kaya aka ja shi aka ja aka kulle shi direbobi ɗan uwansa kwana suka gani suka ta ba za su da nan cin fuska ba shikenan direba ɗaya zai rufe hanya na biyu ma zai rufe hanya na uku ma zai rufe hanya daga nan dai yanzu a magana da nake da ke mota tsakanin inda aka yi wannan hayaniyar zuwa nan cikin Benue mota ta fi 1900 kan hanya su hagu da dama daga nan sai na tuntuɓe shi shugaban yan sanda mai lura da wannan local government ɗin Okum Katsina Ala Logo to sai ya kira ni Umar yaya za a yi ciya man na ce abinda za a yi kenan ga abinda direbobi suke so musu indai ana so hanya ta bude a zona lafiya ba su bukatar wannan yan sandan da suke jefa musu itatuwa akan hanyar nan yan sanda an kawo shi zai zo na yayi gadi ne ya kula da al'umma da kuma dukiyoyin jama'a amma sun zo sun mai da abin ya zama haraji ma direbobi mu shugabannin giniyo na manya mun ba su dama motar da ba su da ba su tarita su mata bincike iya binciken da ya kamata in an same shi da laifi a hukunta shi amma ba wai a tare shi a yi mai tax bane
sau da dama jami'an yan sanda ba su cika mai da martani kan irin waɗannan batutuwa ba kamar kullum jami'ar yan sandan da ke hulɗa da jama'a a jihar Benue sai waye Kate Anene da na tuntube ta ta kafar WhatsApp ta shaida min cewa ba ta da masaniya kan aukuwar lamarin a kwanan nan ne Inspector General na yan sandan Najeriya Olukayode Egbetokun da yake amsa tambayoyi daga manema labarai kan yawaitan shingaye akan manyan hanyoyin Najeriya da wasu lokatai ke tauye haƙƙin matafiya da cin zarafin al'umma da wasu yanayi marasa daɗi Shugaban na yan sanda ya ce yan sanda ba za su cire shingayensu daga kan tituna ba, saboda haƙƙinsu ne su kare lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Shugaban na yan sanda ya ce waɗannan shingaye suna da matuƙar muhimmanci ga aikin yan sanda, musamman a wannan yanayi da Najeriya ke ciki na rashin cikakken tsaro. Na tambayi tsohon superintendent na yan sanda Alhaji Abubakar Dashi, ko me yasa wasu yan sandan Najeriya ke karɓar na goro akan hanyoyi?
Zainab, wato abin da ke faruwa shine na ɗaya. Akwai laifin gwamnati sosai-sosai akan irin al'amuran nan. Ana ma 'yan sanda rikon sakainin kashi. Wannan kudin da 'yan sandan suke karɓa hanya ba kan ƙa'ida ba ne, of course. Amma in mutum ya lura da abin da ke faruwa, ki dubi sojoji da su civil defense da su SSF duk sun fi police salary da allowance. Ni ma na taɓa tsayawa a mota na challenge wani ɗan sanda duk me suke haka. Ice baba, in baka san abin da ke faruwa da mu ba, ga wanda suka bar aiki pension ma ba a ba su. Sai na shiru da baki na Zainab, domin ko neman da na retire abinda pencom suke ba mu 30,000 ne a wata. Ni a superintendent of police. Gwamnati su gyara aikin ɗan sanda, in sun gyara za su ga canji. Zainab, mun da muka soma aikin ɗan sanda daga kurtu da ba mu san cin hanci ba, ba mu san irin waɗannan abubuwa ba. amma an zo an mai da ƴan sanda ba komai bane. Tsaron ƙasa ƴan sanda ne kamata a ba su daman su a kula da su akan tsaro. Zan da yanzu ƴan sandan da kike faɗa suna kan hanyar nan, za a tura su aikin nan, za su shiga mota da kudin su ne su je fa, su shiga da kudin su kuma su dawo office. To me zai sa ɗan sanda ba zai yi haka ba? A gaskiya fi sabilillahi, saboda haka mu shawaran da muke bayarwa shine gwamnati su ɗauki mataki na gyara aikin ɗan sanda.
Kamaradi Yusha'u Muhammad, sardaunan gabas, shugaban kungiyar direbobi na NURTW a jihar Plateau, yace kamata a yi hukumomi su sanya ido kan jami'an da ke rage kimar aikin tsaro a Najeriya.
Abin da ya shafi wannan gaskiya yana da fuska biyu. Akwai wanda mu ni a matsayin mu na NURTW mun yadda direbobin mu su bada wani abu wa hukuma, amma abin da muke ce mai appreciation ko kuma kyautatawa ba na dole ba. Idan ka zabi mutum ya bar gidansa tun safe a raba da iyalansa a kai shi daji ya zauna inda ba kowa da gari zai kura zai tsaye sai wasu ababuwa. Idan ya zo ya zabe ka ya ganka ya kalle ka ya ce jika wannan mun ba su dama ya yi ma ɗan sanda ko soja ko dukkan jami'an tsaro har ma vigilante mun yadda su yi musu alheri, amma wannan appreciation ne. Abinda muke kishi ne babu goyon baya, kuma kullum muna faɗa wa manyan cewa kar ya zamo an sa mana ya zama kamar double taxation, ya zama da dole sai direbobin mu sun biya wani kuɗi kafin su wuce. To wannan ba mu yadda ba, ba mu yadda ba, babu goyon baya kuma bamu amincewa da wannan. Amma roƙon da muke yi shi ne manyan su sa ido su tabbatar da idan abin da muka yi ne yi domin gashin kanmu ne, wannan mun yi ne appreciation don kyautatawa don tausaya ba wanda yake tsaron lafiyar ga dukiyarka. Amma a sa wani abu a ce sai mun ba dole ba mu goyon baya ba mu yadda kuma ba da za mu yadda da wannan. Yanzu ana mana double taxation, mu biya kuɗin takardu, mu biya na tarayya, mu biya kuɗin kadi, sannan mu zo kuma muna ba da wani kuɗi wanda in ba mu bayar ba ba za mu kwana lafiya ba. Domin an yi lokacin da ana samun jami'an tsaro a cikin su da farin kaya suna kama masu irin wannan halayya ba wai dukansu ba ne. Akwai mutumin da kana tsayawa da leƙa mota haka, ai wata ran muna zuwa za mu samu wata mutum su yi layi, sai wani yana leƙa mota kawai zai ceci ta. Amma akwai waɗanda sun maida abin ya zamo sana'a, idan ya leƙa motar ka in baka bada wani abu ba za a cire ka da yake sai a ce kai faki.
Masu sharhi na ba da shawarar samun fahimtar juna tsakanin hukumomi da al'umma da warware takaddama cikin ruwan sanyi, da kuma gwamnati ta inganta ayyukan jami'an tsaro ta hanyar ba su horo da kuɗaɗen gudanar da aikinsu da albashinsu, za su taimaka wajen samar da kyakkyawar yanayi tsakaninsu da al'ummar da suke kula da su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gashi yake malama Zainab, kada a shafa wannan shirin na zuwa ne daga nan Washington DC. Yanzu ku bari mu shakata da wannan faifan. To ma dalla da fata an shakata yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Spaniya, Luis Rubiales, kwan kwallon kafa ta duniya FIFA ta dakatar da shi daga dukkan wani sha'anin kwallon kafa har na tsawon shekaru uku. Shi dai Rubiales an same shi ne da laifin sumbatar ƴar wasan kwallon kafan kasar mai suna Hermoso. Idan ba a manta ba, hukumar FIFA a da can baya ta dakatar da Luis Rubiales na tsawon kwanaki 90. Halin da ake ciki kuma hukumar FIFA ta ce ta biya kuɗaɗen ƙungiyar kwallon kafa a Super Falcons wanda suka fafata gasar kwallon kafa na mata da ya gudana cikin wannan shekara a ƙasashen Australia da New Zealand. Yanzu kowace ƴar wasan Super Falcons ɗin za ta karɓi dalar Amurka 60,000 na kada. Sannan kuma a yayin da ƙungiyar marubuta harkokin wasanni Shehu Arewa da Gabas ta ayyana rushe reshen ƙungiyar na ƙasa jihar Gombe ta ce wannan mataki an fara gudanarwa ne. Akwai wasu jihohin ma za su biyo sahu. Malam Ahmed Amshi shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar marubuta labaran wasanni na ƙasa mai kula da Shehu Arewa da Gabas ya yi ƙarin haske kan wannan batu.
Sunana Ahmed Kagan Amshi, mataimakin shugaban ƙungiyar marubuta labaran wasanni ta ƙasa reshen Arewa maso gabashin ƙasar nan. Abin da ya faru shi ne to a jihar Gombe tun kusan yau shekaru zan iya cewa kusan shekaru 8 zuwa 10 ba su da cikakken shugabanni wanda ya kama wani adadi na mutum 8. A halin yanzu mutane huɗu ne kacal suke jan ragamar ita wannan ƙungiya. To a zamar da ita wannan ƙungiya ta yi a Delta State Asaba ta yi wani zama inda ta duba irin ci gaba da ake samu a jihohi, aka duba kuma inda ake samun matsaloli. To shi ya kawo dalilin duba ita wannan jiha da sauran makamantanta. Aka ce to tunda sun kasa tafiyar da yadda ƙungiyar ake bukata a dokance, to ya kamata su soka daga kan wannan makami a samu shugabannin riko inda za a ba su lokaci kamar yadda tsarin doka ya bayar na wata uku su gudanar da zaɓe don samun shugabanni sai hai. A isa wannan mataki da aka dauka ba wai a kan jihar Gombe ba ne kadai, akan dauki wannan mataki a inda duk aka samu matsala makamancin haka. Akwai jihohi da dama kusan 5-6 wanda suke da irin wayannan matsaloli wanda kuma an dauki niyyar wato daidaita al'amura a ga suna da cikakkun shugabanni. Su wayannan shugabannin riko za su tafiyar da ragamar wannan kungiya karkashin shugabancin Umar Abdullahi da yake aiki a gidan rediyo ta Gombe Media Corporation.
Mataimakin shugaban kungiyar marubuta harkokin wasanni kenan Shehu Arewa maso gabas da bayani kan rushe kungiyar marubuta harkokin wasanni na jihar Gombe. Abdulhamid Muhammad na Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla yanzu kuma da wannan muka zo a ƙarshe wato labarai a takaice.
To a takaice, sojojin ƙasa na Isra'ila sun tankari birnin Gaza a yau Alhamis a daidai lokacin da ake ci gaba da ƙoƙarin ban hanyoyin diplomasiya wajen cimma tsagaita wuta a faɗin yankin, yayin da kuma ake fuskantar mummunar matsalar jinƙai a yankin Falasɗini.
To ba sauraro duka abinda Allah ya sauke muna ke da sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aiki mun dauke da wani sabon shiri. A madadin waɗanda suka taimaka min na gabatar da wannan shiri da Maryam Dauda da Fiona Wamai da kuma injiniyanmu wato Patrick Deya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku. Wassalamu.